أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لنبي أن يغل ومن يغل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أقول يا الله مدعوكي بيساك حتى مو أنا مريتي نعى صبر شابك إذا وتر رمضان شكالة دبو دليه دولة لا تندترى نهجر منذ صلى الله عليه وسلم عند شين بيو قوة شدة شكالة دبو بيشاة قصة لصاف الميلادية zaman muna sha bakwai na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci na galadin shi a garin birnin Kudu jihar Jigawa. Subhanahu wa ta'ala yana cewa wa man kana lin nabiyyin an yaghul wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawm al-qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Mun zama magana akan wannan aya jiya nassin abin da ya shafi maganar malin sa'adi zamu bi ba tare da bata lokaci ba. Yace al-ghulul wal kitman min al-ghanimati. Abinda ake nufi da ghulul shine boye ganima, a boye wani abu na ganima. Wal khiyanatu da yaudara fi kulli ma yatawallahu al-insan, cikin dukkan abinda mutum yake jibinta yake shugabanta. Wa huwa muharramun ijma'an, wannan abu babu wani malami a duniya da ya saba cewa yin haka haramun. Ma'ana ijma'in malamai ya tabbatar da cewa wannan abu haramun. Bal huwa min al-kaba'ir, yana cikin manya-manyan zunubai, inda yake akwai wa'idi mai girma a kai. Mun san kaba'ir na zunubai, ma'ana zunubai waɗanda suke manya-manya, waɗanda ko dai la'ana ta zo a kansu ko narko na wata azaba ko akwai haddi da makamantan waɗannan abubuwa. Kama ta dullu alaihi hadhihi al-ayatul karima, kamar da wannan aya take nuni ga hakan. Tunda an ce ya'ti bima dhalla yawmal qiyamah, wannan wa'idi ne. Yawa, duk kowa laifin da aka sa wa'idi a kansa to kabira ne, abinda yake nufi kenan. Wa ghayriha min an-nusus, ko kuma nasus kuma da dama wanda ba wannan ba, zai mini magana akan wasu daga ciki. Fa akhbara Allahu ta'ala annahu ma yanbaghi, Allah ya bada labari cewa bai kamata ba, wala yaliqu bi nabiyyin, bai kuma dace da annabi ba, an yaghulla, ace yayi gululi. Li'anna al-ghulula kama 'alimta, dan ku shi gululi din nan, kamar yadda ka sani kai mai karatu, min a'zami adh-dhunub, yana cikin mafi girman laifuffuka. وشر العيوب كما نسكن ما في شر عيبوبي. وقد صلى الله تعالى أنبياءه ألا ملك كياثري أنبا وانسى عن كل ما يدنسهم لبدك الأبن دي أزنت الدسو يساس زمس سموتك أزنت دتشاكو إيد إتا تدنيسي شيني أي ديسكريتين أبو إمي درجة أباتا مس درجة سدك إيمسا. Yawwa, to duk abin da zai bata annabawan Allah, Allah madaukaki ba zai sa musu wannan kazanta ba, ya tsabtace su. ويقدحوا فيهم دكما دكان أبن ذي سوكا دنجنة سو شيسا باء كربر دون سوكا دنجنة النبي الله صلى الله عليه وسلم أقول إذا كان النبوة كما دون ليسوكي النبي صلى الله عليه وسلم أقول النبي دبل تو يا أيكة أبن ذيك ملمين سن إجمائي أكان شوارد دن انتم من دي ولاك أنت منزل الله صلى الله عليه وسلم عند مسلمين شيا دم با مسلمي با دول أبو نسوكا با أكيش ما كسد منزل الله سبحانه وتعالى وجعلهم أفضل العالمين أخلاقا شيء الله من أكياسن يا سوء النبا وانسا سوني أتكين حال التوبة كده سوني أفضل سوني ما في فيتا أخلاقا تبنجل تبيعنس دا تعادنس دا هالا ينس وأطهرهم نفوسا كما يسن يا سوني ما في سألك ري ما نرى يمكن سوني في كون نسألك سنفي تحقيق عبودية سنفي نمان كسنتي زواج الله sun fi kyau sun fi wato dukkan wata kamala da ake so a same ta a dan adam wa azkahum wa atyabahum ya sanya su sune mafi tsarki da zakai da tib din ma'ana su din sune suka fi tsarki wa nazzahum kuma ya tsarkake su an kulli aibi daga kowanne aibi wa ja'alahum mahalla risalati kuma ya sanya su sune mahallin saƙonsa ma'ana su ya aiko su kawo saƙonsa wa ma'ajini hikmatihi kuma nan ne ma'ajiyar hikimarsa ma'ana su ne kamar taskoki da suke aje hikimar Allah kamar da ma'ajini ma'ajini ai wajen aje abu mai tsada ne to haka annaba su kuma wajen aje hikimomin Allah subhanahu wa ta'ala shi ne ya kafa mana hujja da faɗin Allah maɗauki Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata ko nan aya ta isa kada mutum ya soki annabi domin Allah madaki ya gaya maka shi ya fi kowa sanin inda yake aje manzancinsa mutum ya zaɓi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya san ya ce to babu wani wanda ya dace a zamaninsa sama da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam haka duk wani annabi da Allah ya zaɓa ya bashi manzanci to babu wanda fi shi kyan hali da kamala da dacewa da dukkan abin da ake so na amana da isarwa da sauransu fabi mujarradi ilmi al'abdi bil wahid minhum bawa a ce kawai ya san ɗaya daga cikinsu su waɗannan annabawa ya jizimu bi salamati to zai yanke kat cewa waɗannan mutane ne kubutattu da Allah ya kubutar ma'ana in dai kasancewa wannan annabi ne to zancen samun aibi tare da shi babu akwai maganar da kullum muka zo irin wannan muna yin ta musamman mun yi da dama a darussan minhajus sunna dan kare saƙon manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayinsa na saƙo na ƙarshe cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a rayuwarsa kamar da sauran annabawa baya zunubi babba baya ƙarami da saɓanin malamai akan wannan dangane da annabawa suna ƙarami ko ba sa yi in sun yi kuma take Allah maɗuki zai nabbaha su ya faɗakar da su shikenan kuma an yafe ya wuce ba sa yin manya-manyan zunubi na faɗa ko yawwa amma sukan yi kurakurai kuskure wuri kaza za a yi abu kaza sai ba a yi ba to amma shi ma Allah baya barin su akai la yuqarruna alaiha Allah subhanahu wa ta'ala ba zai bar su ya tabbatar da su akan wannan kuskure din ba to ashe kenan lokacin da manzo aka ce ya yi wasu ya bar duniya ya gama isarwa to duk abin da ya bar mana ba a canza shi ba to shi ne shari'a har kiyama kuma ba kuskure a cikinsa an gane wannan a risalar za ka dangana mata ba ko kuskure babu shi manzanci tunda shi dai wanda ake wa manzancin ya rasu yanzu ba zancen a kawo gyara a wani abu don haka duk abin da ya bari a Qur'ani to ba kuskure a ciki duk abin da ya faɗa da bakinsa ba a yi wahayi cewa ka gyara ba to daidai ne har kiyama ta tashi ba wanda zai zo ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai gane nan gurin ba bai fahimci daidai ba a ya kamata a kawo gyara a kansa babu duk abin da ya mutu a kansa ya bari shine daidai an fahimci wannan yana daga cikin abin da ya wajaba mutum ya fahimta dangane da manzancin manzanni musamman kuma manzanmu na ƙarshe sallallahu alaihi wasallam kaka daga sani kasancewa wannan manzo ne na Allah to wannan ya isa ka yanke hukunci ba tare da tantama ba cewa ya kubutattun mutane ne ba sa aikata aibuka. Min kulli amrin yaqdahu fihim, daga kowane abu da zai sa suka dangane da su, duk abin da zai jawo a soke su, to sun tsarkaka daga wannan abu, Allah ya tsarkake su. Wala yataju ila dalili, baya bukatar ma dalili, ala fasadi ma qila fihim, akan duk maganar da wani ya faɗa dangane da su, magana marar kyau. Min a'da'ihim, daga abokan gabar su, duk wani abokin gabar manzanni wanda ya faɗi wata magana marar kyau dangane da manzannin Allah, musamman manzannin sallallahu alaihi wasallam, to baya buƙatar ka je ka nemo dalilai, ka tattaro hujjoji don ka nuna ɓarnar maganar sa da cewa ba daidai ba ce. Mujarradin kawai ya soki manzon Allah sai ya tabbatar maka cewa ba shine daidai ba. Amma wannan ko abokan gabar kafirai ne, ko kuma a cikin musulmi waɗanda suka samu gurguwar fahimta dangane da addini, su riƙa tuhumar fahimtar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna ganin bai fahimci wani abu ba, ko kuma ya yi amfani da nassoshi ne, ko ya yi amfani da addini ne domin mulki don ya jagoranci mutane kamar yadda wasu suke faɗi. To ko da mutum musulmi ne ka ji ya faɗi irin wannan, to ya fidda shi daga addini, kuma sannan maganar tasa ita kadai ta isa ta nuna cewa barna ne, baka buƙatar dalili. La'anna ma'rifatahu bi nubuwwatihim, domin shi wannan bawan a ce ya san su annabawa ne, tastalzimu daf'a zalika, yana lazimta masa lalle ya tunkuɗe wannan tunanin marar kyau da ake faɗi a kansu. Za ka duk rubuce-rubuce da za ka samu kafirai sun rubuta Yahudawa ne su, ko Kiristoci suna sukan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, amfanin a tsaya a yi raddi shine in abun ya fantsama a cikin mutane ana tsoron zai kama hankalin wasu, amma in ba haka ba, shi kansa kawai ka ji cewa ga wani wanda ba musulmi ba ya ce kaza dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam magana marar kyau, to ya ishe ka cewa wannan maganar mummuna ce, kuma ya ishe ka cewa ba daidai ba ce, ya ishe ka cewa ba ta buƙatar wani dalili don a tabbatar da cewa ba daidai ɗin ba ce. Amma in an ga wasu suna neman su rudu da wannan, ba laifi a zauna a rubuta raddi, a ɗauko maganganu, ko kuma masu waɗanda ba musulmi ɗin ba a rubuta musu maganganu, wanda in wani abu ne ya sa suka soki manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda ya faɗa a cikin maganganunsa, ko Allah maɗauki ya faɗa a cikin Alƙur'ani, sai a nuna musu daga cikin irin littafan da suka yadda da su akwai irin wannan zancen, kasancewar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba shine manzo na farko ba, bal shine na ƙarshe, don haka manzanni sun zo gabanin sa kuma sun faɗi maganganu, la'alla irin waɗannan, la'alla ma in abin suka ne ake ganin ya faɗa, to akwai abin da ya fi cancantar a soke shi a cikin abin da waɗancan suka ambata. To irin wannan zai amfani in ana magana da su waɗanda ba musulmi ɗin ba. Amma in ba haka ba, kawai ka ji cewa wani ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya soke shi, to wannan ɗin kawai ya ishe ka cewa wannan mutumin ba daidai yake ba. Saboda me? Saboda janabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tsarkakakke ne, kammalalle ne, tabbataccen tsarki ne da shi daga Allah maɗaukaki, wanda wata ƙazanta ba ta kusantarsa. Don haka in wata ƙazanta ta laɓaɓo, to ta me ita ce sai a mayar masa kayansa, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fi ƙarfin a dangana masa irin wannan mummunan zance. Za ka da wanda zai tuhumi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da cewa bai gane wani abu ba, da wanda zai tuhume shi cewa dole sai ya bi wani, sannan ya zama ya cancanci a magana a kansa, ko a ce za a mata ka wuyansa saboda bai bi wani shehi ba da makamantan. Duk wannan yana nuna haukan mutum da fitarsa daga addini, baya nuna wata na ƙasa daga manzon Allah ko dangane da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wani dalika, don haka ne a ta bisigatin yamtani'u ma'aha wujudal fi'li minhu, za ka ce sai ya zo da wata siga da in dai an same ta, to ba zai yi ba samsam a samu wannan aiki daga gare su ya aikatu. Ma'ana aikin gululi ai a kansa muke magana, shi yasa ya zo da lafazin ma kana. Yan ce ma kana, ma'ana ba zai yiwu ba, bai dace ba, ba abin da hankali zai karɓa ba ne, sam baya cikin abin da za a yarda zai iya aukuwa daga manzo. Mun yi magana kuma akan wannan dai da kuma wasu ayoyin makamata wanda mun ambata jiya. Wa ma kana linnabiyyin an yaqula ay yamtani udhalika wa yastahilu ala man ikhtarahum Allah li nubuwwatihi, ba zai yiwu ba, mustahili ne, abu ne mai nisa, abu ne da wanda ba zai yiwu ba a ce waɗanda Allah ya zaɓa su zama annabawansa su zama cewa suna wannan irin aiki na zunubi. Thumma zakara, sannan Allah madauki sai ya ambaci al-wa'ida ala man zalla, narko da zai sami wanda ya yi irin wannan aiki na gululi na satar kayan ganima kafin a raba ko kuma dukan amanar da aka dora a hannunsa. Allah ce wa man yaghlul ya'ti bima zalla yawmal qiyam, duk wanda ya saci wani abu ya dauki wani abu daga cikin abin jama'a wanda ba nasa ba ko ganima ko ba ganima ba, to zai zo da shi ran kiyama. Yace ya'ti bihi hamiluhu, haka yake abinku? Na'am, haka ya ambata nan a wajena mai taliki a ƙasa yake cewa haka yake, amma akwai gunubi da ishtibahi. Kamata ya ce ya'ti bihi hamilan iyyahu, zai zo da shi yana ɗauke da shi ran kiyama. Kuma aka karanta shi ya'ti bihi hamiluhu ala dhahrihi, shi mai aikin wanda ya ɗauki wannan abu a duniya din zai zo da shi a kan gadon bayansa yana ɗauke da shi. Amma dai wannan ɗin da aka ambata ce hamilan iyyahu, ya fi fito da abun fili. Hayawanin kana au mata'an, ko dabba ne, raƙumi, saniya, yasata, ko doki daga barga ta wani da aka bashi amana, ko awaki, ko tumaki, ko dukkan abubuwan dai da aka bashi amanar su na dabbobi, au mata'an, ko wani kaya, kaya ko wani iri, daga riga da wando da takalmi, biro, duk yana ciki. Ba a raina ƙanƙantar abu, muddin ba naka bane ya shiga cikin abu. Duk abin da ba haƙƙinka ba, ba a cewa ai ɗan kaza ba komai. Akwai inda waɗannan matsalolin sukan shigo, misali a ce abin da ya shafi sata, za a yanke hannu ko ba za a yanke ba. Wannan hukuncin yanke hannu ne, za a ce sai idan ya kai kaza, ko? Amma ba wai saboda ba sata ba ce, sata ce an aikata haramu, babban zunubi, ko da ɗan ƙanƙanin abu mutum ya ɗauka. To amma meye sababin, sannan kuma meye maƙidarin abin, wannan kuma wani abu ne daban, ko za a yanke hannu ko ba za a yanke ba. Haka nan dangane da tsintuwa, za a ce idan bai kai abu ne tafi wanda ba mai daraja ba, ba komai mutum ya amfani da shi. Amma shi ma an ce ne in mai shi ya zo aka same shi, to kuma ƙanƙantarsa za ka zo ka bashi, kaga dai wannan a ba haƙƙinka ba. Don haka kar a yi wasa da abin da ba haƙƙin mutum ba, a yi ƙoƙari koyaya, kana kawarwa, kana kawarwa. Kuma wani abu ne da jarabawa ce, daga ka tsallake ta za ka ga ka saba, zuciyarka daga ta fi ƙarfin irin waɗannan abubuwa. Abu kaza yana gittawa, kana ji a zuciyarka cewa ba naka bane, baka tantance shi ba, ka bar shi ya wuce, ka ɗauka bai zo ba, ka ɗauka baka gan shi ba, sawa zuciyarka cewa wannan abun kwata-kwata ban taɓa saninsa ba, sai ya wuce, sai ka ji kuma ba za ka samu wata damuwa ba. Amma in abu yana gittawa ta gabanka, a lokacin da yake gittawa, a lokacin za ka tuno talaucinka da buƙatarka, to lalle za ka jarrabu, ba za ka iya kaushe masa ba. Amma ka manta talaucinka a lokacin da ka ga abin da ba naka ba, ka manta buƙatarka, ka manta wahalhalun da kake ciki a lokacin da ka ga abin da ba naka ba, ka ɗauka sam baka gan shi ba, wannan sam bai idan kama bai gan shi ba, ba cikin tarihin da ya taɓa wucewa a rayuwarka. To kana ɗauke wannan abin daga zuciyarka, sai ga insha Allah kana tsallake wannan jarabawar, ba abu ne da ya gagara ba. Akwai wanda Allah maɗauki ya hore musu wannan damar, ya ba su damar su iya tsallake dukkan abin da ba nasu ba, su bar shi ya wuce. Don haka ba wani abu ne da za a ce ya gagare ka, ya gagare mu ba, kowa zai iya insha Allah, kuma gurgudan imaninka, gurgudan abin da za ka iya. Kar ka ce ai a zamanin yanzu abin ya yi yawan da ba za a iya ba, la'alla ma in ka ce za ka sha ɗauke ka mahaukaci, a ce ma holy, haka suke cewa wani mutum mai nuna holiness, mai tsarki, ya fi kowa tsarki, a tsakai ma izgilanci, to sannan ustazu, mu wani sai ka ji ma yana cewa kukuna ta kaucewa haram ɗin nan, mu neman ta ma muke. Kalmomi abin tausayi, da ya san abin da yake faɗi, kuma ya san sakamakonsa ba zai faɗa ba. Amma kowa ya sani cewa haƙiƙa babu abin da ke lalata al'umma irin wannan abu. Wallahi Allah subhanahu wa ta'ala muke roƙo ya tsarkake mana ƙasarmu daga waɗannan irin abubuwa. Yin shahara da shi ko ina, shi yasa har ake ganin kamar ba zai gyaru ba. ayyuka daban-daban na hukuma da na al'umma da komai, sai kaga mutum ya dauka bai samu wani abu ba za a yi ba, mai aikin security yace sai an bashi wani abu sannan yayi a kawo barawo, an kamo shi gashi an gan shi yayi sata, za a tsare shi sai a ce to kai da ka kawo shi kai za ka kawo kudin abincin sa kafin a yi masa hukunci, ka biya kudin takarda da kudin biran rubutun statement. Duk waɗannan abubuwan suna cikin matsaloli a kan titi, duk motar haya sai ta ba da kuɗi tun ana kunya har an daina kunya, kowa ko shugabansu za su gani za su karɓa wani abu, wallahi abin a tausa ya musu ne a kai da su masu security da masu tsaron lafiyar motoci da masu tsaron hanya da makamantansu, duk abubuwa kawai mutum ya ɗauka shi tunda yana wannan aikin asali rayuwarsa dole ne, wanda zai wa maslahar dole shi zai biya shi, bayan kuma ga albashi ana bayarwa, za a kawo zancen to albashin baya isa, na'am baya isa, waye a duniya buƙatarsa take isa, masu kuɗin da suka mallaki abubuwa da yawa su ma buƙatarsa ba isa take ba, ba ka taɓa jin mai kuɗi yana cewa kuɗi ya ishe shi ba, kullum ƙari ya ma fi kowa kuɗin ya ƙara, ko ba ka bane? Da haka wato wadatar zuciyar nan wallahi ita ce maganin komai, in kai ƙoƙari ka tarbiyyantu akan barin waɗannan abubuwan za ka ga cewa insha Allah za ka tsallake, za a zage ka, za a yi ma maganganu marasa kyau, amma a wurin aikin ka kai ƙoƙari ka tsare, za a ce darakta ne, za a kawo misali a asibiti, shugaban asibiti ne a ce sai da rabansa na magani, wani maganin ba za a fitar ba sai an kwashi nasa, sai an je an sayar, sai an yi menene, duk irin waɗannan babu wata ma'aikata fa da tsira, wannan kawai don na faɗa misali da baya, babu inda babu wannan matsala, kuma duka ƴan adam ne a wurin ba wasu bane, kuma za su iya gyarawa, to mun fatan da muke yi don Allah a taimaka a gyara ko ƙasar nan ta yi daɗin zama, kowa ya ƙoƙari ya yi haƙuri da abin da Allah ya hore masa, duk abin da ba nasa ɗin nan ba akwai haƙƙin da ake cire masa, yanzu wani za ka ga za a aike shi wata ƙasa ko wata jiha, a ƙa'ida za a rubuta za a bashi night allowance, za a bashi transport allowance, za a bashi kaza, za a bashi kaza, wani ba zai fita ba sai an canke masa shi cap ya canka ya soke a aljihunsa, to sannan kuma a cikin aikin duk abin da zai biyo sai kuma ya ƙara wawurar wani abu, irin wani ne ake faɗa mai haƙuri, wani gurin sai ka janta ai wannan haƙoƙin ne ba sa fitowa, to duk inda aka zalunci ma'aikaci muna fata a bashi haƙƙinsa, kar a zalunce shi, amma shi ma kada ya zalunci al'umma, shi an zalunce shi mutum ɗaya aka zalunta, shi kuma in ya zalunta fa al'umma ya zalunta, ya kamata ya gane wannan shi ma. Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare mu, Allah ya taimaki shugabanninmu a kan gyara wannan abu, duk kuma kowane shugaba a wannan ƙasa tamu a matsayin matakin ƙasa da matakin jihohi, duk wanda yake da niyyar gyara waɗannan al'amura muna fata Allah maɗauki ya bashi ikon gyara, kowane ne shi kuma ko daga ina yake, Allah subhanahu wa ta'ala ya sa ƙasar ta zama mai tsafta ta gyaru mu fita daga irin waɗannan yanayi da halaye. Sannan sai yake cewa a ina ne yawa yace wa kullu yawa ka yawa aw ghayru zalika, ko makamancin wannan ko wani abu wanda ba wannan ba, yu'adhabu bihi yawm al-qiyam, za a yi masa azaba da shi ran qiyam. Mun yi magana dai akan wannan cewa mutum zai zo in fili ya dauka ko fili ne ko gida hawa 15 in mutum ya ɗauka, to zai ɗauko shi, za a ɗora masa shi a kafaɗa, zai ɗauka kuma zai zo da shi ya ajiye, ya ce ga abin da ya sata, allura haka ko menene haka, bargo haka, riga haka, sabulun wanka, wanki duka haka, zai zo da su. Allah tsare, summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, sannan kowane rai za a saka masa ma kasabat, abin da ya tsurwuta. Wannan magana tana raddi ga masu alƙawli bil jabri, mana masu jabriya wanda suke cewa ɗan adam ba shi da aikin komai ko aikinsa ba shi da wani tasiri, Allah maɗaukaki shi ke yin komai, duk abin da ka ga ya auku to Allah ne ya yi, ɗan adam ba shi da aiki. Kaga wannan ayar ai ta ƙaryata wannan zancen, tunda gashi za a saka wa kowa akan me, akan aikinsa, saboda haka ashe ɗan adam Allah ya ba shi aikinsa, ana kiransa kasbi, ana kiransa amal, yawwa kasb, amma ba a istilahin ash'ariya ba, Abu al-Hasan al-Ash'ari rahimahullahu ta'ala shine ya fito da wannan istilahi, ana sai masa kasbu, shi abin da yake nufi cewa aikin dan adam ba shi da tasiri, akwai aikin sunansa kasbu amma ba shi da tasirin komai, Allah ne yake komai. Har suke bada misali da kamar za a dau dutse ne mai girma, akwai mutum mai karfi sai ya kira dan wani dan kankanin yaro sai ce dan dafa mu, kaga wannan dafawar da yayi ko da shi ko ba shi dutsen zai dauko ko, to wai haka suke kwatanta aikin dan adam da abin da Allah yake, ma'ana aikin da kake na lada da aikin da kake na zunubi duka wai Allah ne yake kai dan dafawa kawai kai. Shi yasa suke cewa dan adam ba shi da zunubi akan abin da yake aikatawa, kaga ko wannan rusa addinin musulunci ne baki dayansa. To wannan ayar thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, raddi ne ga wannan aqida ko ba raddi bane? Yawa, to shine yace al-ghal wa ghayruhu, ma'ana thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, shi al-ghal wanda yayi gululi da shi wa ghayruhu da wani wanda ba shi ba, tunda Allah anan yayi amfani da umumi da tunda aka ce kullu nafsin, to da mai yin gululi da wanda baya gululi kowa za a saka masa aikin sa ran kiyama. Wannan yana nuna maka cewa Allah subhanahu wataala da ya zo rufe ayar sai amfani da wannan umumin don kowa ya ji cewa yana ciki, ba iya masu satar ba ne. Kai ma da baka yi satar ba, to abin da kai a wani wurin daban mai kyau ko marar kyau, to za a baka sakamakonsa. Sannan mutum babba ne shi ko yaro duk, don malamai suna cewa at-tawfiya ba iya mukallafai kawai ake wa ba, uquba ce iya mukallafai ake wa, amma tawfiyatul jaza'i ana wa kowane mutum sawa'un mukallaf ko ba mukallaf. Ya ake nufi da wannan? Yaro karami wanda bai balaga ba, in yi sallah yana da lada ko ba da lada? Yana da lada. In yi azumi haka, in yi haji, duka yana da lada. Daka duk aikin kirkin da yaro yayi yana da lada, kuma babansa ma yana da ladan tarbiya. An gane wannan? Amma in yi zunubi da zai aikata wani babban laifi mummuna, to ba shi da zunubi, ba za a rubuta masa uquba ba har sai ya balaga. To nan thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat, duk kowa da kowa ya shiga, kullu nafsin da babba da karami, baligi da ba baligi ba, sai a cikin abin da ya shafi uquba to shine za a cire yaro karami wanda bai balaga ba. Amma in yi aikin kirki duk ya shiga ciki. Allah ya saka mana da abubuwan mun alheri marasa kyau, kuma Allah ya gafarta mana. Ai yace kullun yuwaffa ajruhu, ko yuwaffa ajrahu, kowane mutum za a bashi ladansa, wa wizrahu da kuma laifinsa, ala miqdari kasbihi, gwargwadon abin da ya tsoruta ya aikata, wa hum la yuzlamu, kuma su ba za a zalunce su ba. Ana ba za a zalunci mutum, ai la yuzadu fi sayyi'atihim, ba za a ƙara musu adadin miyagun laifukansu ba, wala yuhdamuna shay'an min hasanatihi, kuma za a tauye musu a rage musu wani abu na kyawawan ayyukansu ba. Don haka komai kai mai kyau za a baka, duk abin da kai mummuna za a saka maka shi ma a kansa. Allah subhanahu wa ta'ala ya kore zalunci a kansa. Ka'idar malaman aqida, duk lokacin da ko duk inda kaga Allah madauki ya kore wani abu, ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kore masa wani abu, an ce Allah baya kaza, to Allah subhanahu wataala ba dan ba zai iya bane, a'a dan kamala ce kada ya hakan, don haka saboda kamalarsa ba zai ba. Shi yasa ake cewa ka tabbatar da wannan nafiyu din, ka fade shi ma'atiqadi kamali buddihi fillahi ta'ala. Yawa, Allah ta'ala la yuzlimu, Allah baya zalunci, dan me? Likamali adilihi, saboda kamalar adalcinsa. Allah baya gafala, dan me? Likamali ilmihi. An fahimci abu? Yawwa, to dai haka duk abin da aka ce Allah inna wa man Allahu bi ghafilin amma ta'malun ko amma ya'malun, to duk wannan yana nuna Allah madauki bai gafala ba, ma'ana saboda komai da raqabarsa da ilminsa kammalallu ne. To haka nan da ya faɗi Allah baya zalunci, ma'anarsa dan akwai su masu ilmul kalami sun shiga wannan surukuki suka kasa fita, da yake su da hankali suke shiga ba da nafsi ba, cewa da Allah ya kore zalunci a kansa shin ya kore ne saboda ba zai iya ba, ko kuwa zai iya adalci ne yasa ba zai ba? Wasu daga cikin sakonni suka ce ba zai iya ba, wai duk wani mummunan abu mustahili ne akan Allah, ma'anar mustahili kuma shine Allah ba zai iya ba, ko ya so ya zalunci ba zai ba. To kun ga wannan dangana cewa ga wani abu Allah ba zai iya shi ba na kasu ne. To maimakon ai wannan gwanda a tabbatar masa cewa adalcinsa ne yasa ba zai ba, domin babu abin da ya gagare shi, Allah mai iko ne akan komai. Idan ko aka ce ga wani ba zai iya wani abu ba, to wannan ai tawaya ake fara kallo a kansa ba kamala ba. Yanzu idan misali wani mutum kowa ya zo ya mare shi, kowa ya zo ya mare shi ya wuce, shi kuma zai iya marin kowa ba, sai a ce ai wannan ba ya marin kowa. To yanzu wannan yabo ne ko suka? Suka ne, ba shi da ƙarfi, dolo ne, malalaci, ba zai iya kare kansa ba. An fahimci wannan? Amma in yana da ƙarfi zai iya ramawa, sai ce ya yafe, ko ma a mare shi ma ya kaɗe hannu kawai bai ji komai ba, to wannan ai bajinta ce. An fahimci abin? To Allah subhanahu wa ta'ala misali ba a misalta shi da ɗan adam, amma in ya faɗi abu cewa ya kore wa kansa wani abu marar kyau, to sai a hararo kishiyar wannan abu marar kyau, sai a ce Allah mai iko ne akan wannan, amma bai yi wannan ba saboda kamalarsa na kishiyar wannan abu. To shine wannan ka'ida ce, wannan babun aqida ka rike ta. Duk inda ka ji an ce Allah baya kaza baya kaza, ka tuno wannan abun, ka tuno kuma kishiyar abun, to Allah ya siffantu da kishiyar, kuma siffantuwa mafi kamala da duk yadda kake tsammani. To nan dai shine abin da yake bukatar a faɗa nan, yace ta wata ammal kalura husna hadha al-ihtiraz, kyakkyawan yadda Allah maduki, kyakkyawan sina'a balaghiyya da Allah madukaki yayi a wannan ƙarshen wannan aya din. Yana magana akan masu gululi da ya zo rufewa, sai ya ce wa abinan summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamu. Na yi wannan magana ɗazu, to ita ce nan malam yake so ya kawo ihtirazi, ana nufin tantancewa da bambancewa da fayyacewa da rabe abu daga wani abu. A nan fi hadhihi al-ayati al-karima, a wannan aya me yayi? Lamma zakara uqubatal zalim, yayin da ya ambaci uqubar wanda ya gulule mai sata, wa annahu ya'ti yawm al-qiyamati bima zallahu, cewa zai zo da abin da ya sata ɗin kiyama. To wannan ma arada an yadhkura tawfiyatahu wa jazaahu, yayin da Allah ya so kuma ya ambaci za a bashi sakamakonsa. Wa kana iqtisaruhu 'ala al-ghali, inda Allah madauki ya takaita akan mai gululi. Yuhimu, wannan takaitawar za ta yi ihami bil mafhum, ma'ana in an kalli mafhumul mukhalafanta, da an ce Allah madaukaki zai bawa dukkan wanda ya sata, an gane za a bashi sakamakon abin da ya aikata, da an tsaya iya wannan. To mafhumul mukhalafa yuhimu, zai ihami, me amma ihami, ma'ana zai sa a fahimci kuskure, anna ghayrahu, cewa wani wanda ba shi ba, min anwa'il amilin, na daga masu aiki, qad la yuwaffawna, cewa ba za a bashi nasa ladan ba, tunda iya mai gululi aka ambata. Da Allah ya san haka, to ata bi lafzin amin jami'in lahu wal ghayrihi, shi yasa sai Allah ya kawo lafazi ga manne wanda ya haɗe da mai satar da wanda baya sata, dan kowa ya ji cewa duk abin da ya aikata to ran kiyama za a sa ya zo da shi, za a aikata, za a bashi kai sakamakon abin da ya aikata. Mai alheri a bashi alheri, mai zunubi a bashi sakamakon zunubinsa. An gane larabcin wurin? Sannan sai mu shiga aya ta gaba. Allah madauki yace afa man ittaba'a ridwanallahi kaman ba'a bi sakhatin minallah wa ma'wahu jahannamu wa bi'sal masir. Shin yanzu wanda ya bibiyi, ya bi ridwanallahi, yardar Allah, ma'ana sabubban da za su ja masa samun yardar Allah, ayyukan da za su sababa masa ya samu yardar Allah, wanda ya bi wannan hanyar kaman ba'a, kamar wanda ya komo ne bi sakhatin, da fushi min Allah, daga Allah. Ar-ridwan was-sakhat fi muqabili ba'dihim al-akhar, kowanne ɗaya kishiyar ɗaya ne. In an ce ar-ridwan yardar Allah, wanda bai sami yardar Allah ba me yake samu? Sakhab. Yawwa, to Allah maɗauki yana tambaya ne, ya ku jama'a, yanzu kamar bayan ya gama faɗin wannan magana cewa wanda ya sata zai zo da ita ran kiyama, ko sai kuma Allah maɗauki sai yake cewa ai za a ba kowa kuma sakamakon aikin da ya aikata. To mai aikin kirki kaga kenan za a bashi ne sakamakon aikin kirki, mai aikin banza shi ma za a bashi sakamakon aikinsa na banza. Allah maɗaukaki ba zai sanya su daidai wa daidai ba, an fahimci abin? Shi yasa sai ya ci gaba sai ya ce yanzu wanda yake bin yardar Allah, yake aikin da'a, ya samu lada a gun Allah, zai zama daidai da wanda kullum aikinsa shi kuma ya samu fushin Allah, sannan kuma ya zama makomarsa ita ce wutar jahannama? Ai ba zai zama ba. Don haka wannan istifhami ne, ma'anarsa ai ba zai yiwu ba. Kamar da Allah maɗauki ne a wurare da yawa sai hal yastawi yanzu shin daidai suke? Ai ma'ana ba daidai suke ba, wannan darajarsa daban, wannan ma darajarsa daban. Shi yasa a aya ta gaba yace hum darajatun indallah, haka suke mutane, da mutanen kirki da mutanen banza dukkaninsu kowa daraja ne. Su a mutanen kirki darajojinsu daban-daban, su ma ba hawa ɗaya suke ba. A mutanen banzan ma su ma ba daraka ɗaya suke ba, kowa da darakarsa. In ka ji an ce daraja su zuwa sama kenan, daraka kuma zuwa ƙasa. Shi yasa Allah yake cewa innal munafiqina fi ad-darkil asfal, ad-dark shine step din da ya ƙasa, daraja kuma ita ce step din da ya sama. To kafin nan ya ambaci wa ma'wahu jahannam, an ce ma'wa makoma, makomar da in aka je mutum ana cewa awa ila firashihi, ko mutum ya tattara ya koma ga makwancinsa. To inda aka ce nan ne ma'awa ɗinka, to ana nufin wurin da za ka je kuma babu tashi bayansa. To inda mutum zai koma ba zai bar gun ba, shi ne wutar jahannama ga waɗanda suke bin kuma suke ƙoƙarin su samu fushin Allah subhanahu wa ta'ala. Duk wanda hanyarsa ita ce ya samu fushin Allah, ba ya san ya samu yardar Allah, kullum aikinsa mummuna ne, to makomarsa wutar jahannama ce. Wa bi'sal masir, tir da ita a matsayin makoma. Duk wannan lafazi na bi'sa da ni'ima, haka sai Allah mulki yana amfani da su a cikin Alkur'ani, ni'ima ajrul amilin. To da ni'ima da bi'sa suna buƙatar fa'ili da makhsusi. Fa'ili shi ne wannan almasiru, bi'sal masiru, yau ba kasra ake masa, ba jarra ake masa ba, marfu'i ne, min fa'ili ne. Makhsusinsa kuma muqaddar ne, ma'ana hiya. Wa bi'sal masabu ko huwa, kai tunda muzakkar ne sai a ce wa bi'sal masiru huwa, ko wa bi'sal masiru hiya bi'tibari jahannam. An gane? Yawwa, ma'ana ita wutar jahannama tir da ita a matsayin makoma. Allah sa an gane, saka Allah tsare mu daga wutar jahannam. Wutar jahannam sunanta kenan, ɗaya daga cikin sunayen wuta ne, akwai sunaye daban-daban na wuta, sa'ir, lava da makamantansu. To jahannama ma ɗaya ne daga ciki. Jahannam wasu malamai suna cewa an samu ne daga tajahhum, shine murtukewa da baki, saboda wutar jahannama baka ce kuma mai zurfi, babu haske, mai zurfi zurfi sosai, kuma sannan ba a iya gane kanta, lungunanta sun yi rawa, ba inda mutum ko yana tunanin ya gudu ba inda zai gudu, fitar ma mutum ba zai iya ba. Lalle wasu malamai suka ce dan haka aka sa masa, wasu kuma suka ce a suna ne haka yake, ma'ana kamar wani yaren ne ba asalin larabci ba ne, urri ba aka yi ta'aribinsa, ma'ana aka mai da shi larabci. In ka lura da littafan al'ummomin da suka gabata, za a cikin Bible ɗin Yahudu babu ambaton wasu abubuwa irin waɗannan, musamman na Nasara, abinda ya shafi tashin kiyama da sauransu ba masa ambaton wasu. A gun Yahudu akwai ambaton, amma a cikin littafansu da ba Bible ɗin ba, kamar Talmud, akwai ambaton wannan wuta, kuma wannan sunan jahannam shi suka yi amfani da shi a cikin Talmud. An fahimci wannan yana nuna kenan ashe sunan tsohon suna ne. In ya tabbata cewa abin da ke cikin littafin ko wannan lafazi haka aka same shi a littafin da aka saukar na asali in ya tabbata lafazin ba su suka kirkiro abin suka faɗa ba to lallake na nuna lafazi ne da dadde ana amfani da shi su sun ce ma jahannam sunan wani wadi ne wadi kuma a nan duniya wajen yaman wannan ake jefa duk wanda ba banu isra'ila ba duk wani dan banu isra'ila in aka jefa shi ciki ma annabi ibrahim zai zo ya fidda shi daga ciki daga ya hango shi da kaciyarsa saboda suna ɗauka su kaɗai ne masu yin kaciya saboda suna abin nan gamzin kiristoci a kiristoci ba duka suke kaciya ba to wannan dai ku kyale shi magana ne akan lafazin jahannama daga ina ya samu asali ko ya zama mu'arrab cewa akwai shi ana amfani da shi ko kuma ya zama da wacce ma'ana ta bakar siffa da sauransu to Allah mulki yake cewa idan muke karanta mun gama wannan bayani ko yawa hum darajatun inda Allah su mutane da ma haka suje daraja daraja ai mun gama wannan yawa wallahu basirun bima ya'malun Allah mai gani ne kuma masani ne ga abin da suke aikatawa to mu karanta nasul malam yukhbiru ta'ala annahu la yastawi man kana qasduhu ridwan Allah wanda duk ya kasance yardar Allah ce bukatarsa manufarsa ita yake so ya samu to ba zai daidai da والعمل على ما يرضيه بكما وتعيك أكل أبن الذي سيسامو يرجر الله تودشي دا من ليس كذلك وان دشي با حكا يكي با تبناس زمت دي با ممن هو مكب على المعاصي ندق سكي متعلم دا سكا كيف كانسو كل مباسو دا ايكي سيسا فان الله مسخط لربه ليون سفسا تأبنجي جنسا ميسا أبنجي جنسا فشي دم يون ونن هالي تبناس زمت دي دي wajen matsayi wajen daraja da shi da wanda yake neman yardar Allah ba hadani la yastawiyani fi hukmillah a wurin ubangiji kun ga shi yasa yace inda Allah ko hum darajatun ayna inda Allah yawa a wurin ubangiji darajoji ne yanzu ko a cikin mutanen kirki ai ba za ka kwatanta cewa a mutanen kirki ma duk matsayin su ɗaya ba kaga annabawa matsayin su sama yake da sauran mutane to a cikin salihan mutane su ma ga sahabbai daban suke da wanda ba su ba ka ɗauko shahidai ka ɗauko wannan ka ɗauko wannan ka ɗauko wannan kowanne har ka zo mafi ƙasa don haka darajatun a wurin ubangiji haka nan mutanen banza su ma darakatun wannan yana ƙasa wajen barna wannan yana sama wajen barna wannan yana samansa wannan yana saman wannan to haka suke a wurin ubangiji ba matsayi ɗaya ba ne sai ce fi hukmillahi wa hikmatillahi haka nan a cikin hikimar Allah وفي فطر عباد الله هكذا بعد ذلك ما فطر وتفطر تباين الله أفمن كان مؤمنا كمن دعا الله مؤمنك كتواني أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا ينزوان دي كسن شيء مؤمني دي دي شيء شين معنى كمن كان فاسقا كمن دي كسن شيء فاسقي دي مؤمني دي فاسقي دي سكي وانشما رديني جمع سو ومن أكيدة جبرو saboda su a wurinsu suna cewa la yadurru ma'al imani dhanbu bal qad yakunu al insanu imanuhu aqwa wa a'zama min imani al mala'ikati wa imani jibril wa imani al anbiya zai iya mutum ya kasance imanin sa ma yafi na mala'iku yafi na annabawa kawai duk abin da ya aikata ba zai bata masa imani ba saboda su a wurinsu imani ba shi da alaka da ayyuka idan mutum ya yi aiki duk abin da ya aikata ko da ya zagi Allah ya zagi manzon Allah ya taka alqur'ani da wulaƙanci ya baya sallah baya azumi to a wurinsu in ya yadda da Allah mahalicci ne shi ne Allah to shike nan zai shiga aljanna wannan duk abin da ya aikata ba zai bata masa imani ba wannan kungiya ko masu wannan irin fikira mummunar kungiya ce mummunar fikira ce wanda bai halatta wani musulmi ya kudurce ta ba amma abin takeici ita za ka gani a cikin littafan wasu malamai da dama wasu saboda rashin fahimtar ainihin aqidar jabrun da yake ta shigo wa mutane jabrun za ka ga misali a mazhabar ash'ariyya suna inkarin jabru da baki amma a aikace aqidar kasbu da ash'ariyya shigo da ita ta nuna ba a fahimci abin da yake ba kuma a hakikanin gaskiya ash'ariyya jabariyya ne su fi haqiqatul umuri in aka sa nazar da dikka aka bincike sosai Allah ya tsare mu to Allah mu dike cewa fa man kana mu'minan kaman kana fasikan la yastawun ولهذا قال شيخ ألم لكتهم درجات عند الله أي كل هؤلاء متفاوتون في درجاتهم بوأنهم سنبن بنت وجن درجو جنس ومنازلهم دمتعين بمتعين إيسك بأ سنة في فيكو بحسب تفاوتهم في أعمالهم ورغدن في فيكم سنبن بنت جنس أوجن أيوكم قلنا شيء أيكي هنا لتأثيري duwan da zai ce aiki ba shi da tasiri kawai aikin da an rubuta yan wuta kaza yan aljanna kaza kullum muna fadin wannan daga nan da babu imani da kaddara Allah madauki ya riga ya hukunci yan aljanna ya san su yan wuta ma ya san su to amma mu ba mu san su ba kuma ran kiyama in aka tashi hukunci da me za a hukunci da aiki ba da wancan rubutun ba ba za a dauko lawul mahfuz a ce ayi roll call a kira wanda suka ce wanda Allah madauki ya rubuta cewa yan aljanna ya ce to ku zo ku shiga aljanna ila wanda aka ce yan wuta ne su an rubuta su a lauhul mahfuz cewa yan wuta ne ku zo ku shiga wuta ba haka Allah zai ba in an yi haka ai an yi hukuncin da ba daidai ba ko ya zama zalunci domin an zo duniya an ce mai aiki an ce wanda ya da'a an faɗa mana Qur'ani za a bashi aljanna wanda ya saba za a bashi wuta sai aka zo sai aka aje wannan na Qur'anin sai aka yi roll call aka ce ai wuta su shiga wuta yan aljanna su shiga aljanna ai ka zaba wannan na Qur'anin aka bi ba kun gane abin da ake nufi don haka shi abin da ya shafi lawhul mahfuz ilimin Allah ne ya keɓanci ubangiji ba ruwanka da shi ba abin da ya haɗa ka da shi abin da yake da alaƙa da kai shi ne aikinka kai da kake aikatawa a jiki da aikinka ake determining ake hukuncin ina za ka kasancewar wannan abin da za a yanke hukuncin ba zai saba wancan ba wannan saboda sarautar Allah ne da ikonsa ya fi kowa sani ya fi kowa ilimi kuma shi ke nuna accuracy na tsarin abin da Allah madauki ya tsara shi ya tsara hakan za a yi kuma hakan bai saba mu abin da ya faru ba ya ce wani dan aljanna ne to hakan wani zai zo ya aikata aikin yan aljanna amma in aka tashi hukunci aikin ake kallo ya aikata aikin yan aljanna da shi za a yi masa hukunci don haka babu zalunci a can babu zalunci anan a lauhul mahfuz babu zalunci dan bayinsa ne mu in ya yanke hukunci wani kaza zai yi shikenan inda wancan din ma yayi ba zalunci bane an fahimta a ce kawai wannan yazo ya shiga wannan yazo shi ba zalunci ba bayinsa ne zai iya yin komai amma tunda yayi alkawari ba zai hakan ba to in aka yi hakan sai a ce an yi zalunci Allah ku baya zalunci Allah sa an fahimci abu to nan dai matsaloli ne na wannan gefe na aqida kuma ina sa ran ko ba bakin wannan matsalolin bane insha Allah insha Allah kikawan zato na akan waɗannan bayanai ina yin su na san dukkan san waɗannan matsaloli ba sau ɗaya ba mun sha bayanin su a darussa daban-daban yace bi hasabi tafawutin fi amali fal muttabi'una liridwanillah amma ka takaddin ne to fal muttabi'una liridwanillah yas'auna fi nailid darajatil aliyat masu neman yardar Allah suna ɗawainiya ne suna ƙoƙari wajen neman wannan darajoji maɗaukaka ɗin walmanazil walghurfat da matakai da matsayi da makamai da kuma ɗakuna benaye alghurfat ana nufin bene aljanna ma bene ce hawa ba yi wannan skycrafers ɗin wasu skycrafers ne da ake faɗi masu hawa ɗari wannan ba a san iyakarsu ba kuma Allah zai sa kowa a wurinsa kuma kowace da za ka shiga ta fi duniya da abin da ke ciki wato ɗan adam wallahi da muna da hankali ta bi mu saba wa Allah kuma wannan kokowa da muke ta yi a kan gidan duniya da waye da abin da za ka ci da samun gida da makwanci barin shago da sauransu ai ta faɗa da rikici amma kuma a lahira za a baka abin da ya fi duniya baki ɗaya ba filin garinku ba duk duniyan nan gaba ɗaya a baka don Allah kai ma za ka yi ita ashe ka ji mata ishe ka yanzu a ce a wannan duniyar kowa ya fita sai kai kaɗai ce a mara mala aliyu gaba ɗaya shi kaɗai ne kowa a duniya ba kowa za ka ji ma ba daɗi ai gaba ɗaya ko kwata-kwata ba ka ji daɗin duniyar ba to amma a can za a rabo maka da abubuwa duk kayan daɗin da kake so akwai su shi abin da kake ji a zuciyarka da ake ce ma ni'ima da daɗi ɗin ai a nan duniya ka fahimce shi a lahira wani abin za a sa ma daban kuma a sa maka ni'imtuwa da shi komai daɗi ne ba ɓacin rai ba baƙin ciki ba mai musguna ma ba mai ma hasada ba komai sai dadi kuma duk abin da kake so sai Allah ya kawo maka shi to amma fa da sharadin kai masa da'a a duniya amma mu zo mu gauna a duniyar mu kida'a mai tasaban Allah mai kokari shine ma zai iya tunan ai Allah mai gafara ne wani shine mai kokari yace yana fatan ma Allah zai masa gafara bai fa tuban ba ma wani kuma ba ruwansa abin da yake nema kawai yake aikatawa Allah kyauta mana don haka sai ce fa yu'tihim Allah min fadlihi Allah zai ba su daga falalarsa wa judihi da kyautarsa ala qadri a'malihim gurgudan ayyukansu wal muttabi'una limasakhid Allah su kuma masu bibiyar abubuwan da Allah ke fushi da su sune jina sune liwaqi sune sata sune kaza sune kaza sune kaza masu yin wannan yas'auna fil nuzul fil darakat su kuma suna ta kokari ne suna ta dawainiyar su wajen sauka cikin wannan matakai na jahannama wanda shi mataki ne da ya kasa shi ake ce masa darakat ko mun yi maganar sa ila asfali safilin sai sun je mafi kasan kaskantattu mafi kasan na kasa su yi kasan 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 kasa Allah tsare mu kullun ala hasabi amalihi kowa gurgudan aikinsa ya kai bawan Allah dan Allah ya kaji ana yawan zancen aikin nan aikin nan aikin nan ya kamata mu gyara ayyukan nan namu ya kamata mu ji tsoron Allah subhanahu wa ta'ala wajen kyautata alaƙar mu da Allah mu aikata aikin da za mu yi alfahari ran kiyama in an zo gwada shi za mu ji daɗi kaga anan duniya kana aikata abu marar kyau kana ɓoye shi baka so a sani kana jin kunya wani ya sani to kunyar da za ka ji ran kiyama in Allah bai so su tafi maka ba sai ta fi wannan kunya domin waɗanda za a tara ma ba iya mutanen garinku bane da kake kunyar wanda suka san ka ina ce kunyar duniya iya wanda suka san ka ne ma kake kunyar sani shi yasa gurgudan girmanka da shahararka gurgudan tsoronka abin kunya duk mutumin da ba a san shi ba baya damuwa ma iya unguwar shi ma aka san shi in yaje wani kuma ba za a ce a ce masa wani ba ko ba haka bane za ka bai damu ba to ran kiyama ba haka bane ran kiyama duk wanda aka kira sunansa kowa ya san shi don haka duk adadin masu sa ka ji kunya da na lahira da na duniya waɗanne ne suka fi yawa kai kamata a ce mutum ya kiyaye abin kunyarsa na duniya ya daina saboda kar ya samu kunyar lahira ina ne sani sai wallahu basirun bi amalihim Allah masani ne mai gani ne ga ayyukansu la yakhfa alayhi minha shay babu wani abu na ayyukan bayi da yake kubcewa Allah ya buya ya zama Allah subhanahu wa ta'ala baya gani la yazubu anhu ithqalu dharra bal qad alimaha Allah ya san komai na abin da kuke aikatawa wa asbataha fi lawhil mahfuz tun kafin ku kuma ya riga ya rubuta a lawhil mahfuz cewa wani ranar kaza da kaza da kaza zai yi kaza duka irin yadda ake maka recording yanzu a wayarka an taɓa magana akan wannan irin yadda komai duk inda ka shiga a waya an rubuta ka je gari kaza ka sauka a hotel kaza shi yasa lokacin kana hawa Facebook inda kana sa location ɗinka a gano ko ina kana hawa sai gance ma welcome a gari kaza ko ku taɓa gani wani ana gani za a gaya maka sannu da zuwa gari kaza don haka duk abin da kake yana nan mai shara'if wannan sim card da ake faɗa ana sa sim card ɗinka a cikin kwamfuta ko a wani wuri ko mai kai duk inda ka je wannan lambar taka ta waya duk inda kake za a kamo ka tunan Allah dan adam ya kirkiri wannan abu dan mai wanda ya halicci dan adam shi kuma ka rika tsammanin bai sani ba wanda ya halicci dan adam ya fi wannan abun ma sani wanda za a iya zuwa da bidiyon da hoton ma bai fito ba can ko babu wani abu gairai fattau komai zai fito ƙuru-ƙuru sai an gan shi da wanda kake tsoron matanka su sani da wanda kake tsoron abokanka su sani da wanda kake ganin tsoron malaminku su sani da wanda kake tsoron wani da wani duk haka za a fito duk a nuna musu ga kanin kana kaza don haka in mutum yana da tsoron Allah tun a duniya ya kamata ya tuba ya kaucewa abin da zai sa ya shiga cikin irin wannan abun kunya Allah tsare mu sai ce wa wakkala mala'ikatahu al-umana'a al-kirama kuma Allah ya wakilta mala'ikunsa amintattu masu daraja kuma ne sifofin amintattu ne ba za su yi wa wani ɗan adam ƙarya su kawo laifin da bai yi ba su ce yayi saboda amincinsu, suna da kuma alkiram ne su masu karimci, ba su da mugunta da za su kara maka adadin zunubinka, ba su da mugunta. Yadda aka ce su yi haka suke yi, su ba ruwansu da kai, abinda ya alakar su da kai shine su ga mai kai su rikoli. Kuma in suka yi kuskure kuma Allah bai sa suna yi ba, in suka yi shi Allah ya san na hakika. Dama sai wannan nan rubutu a lauhul mahfuz, da aka koda za su rubuto abinda ba haka akai ba, zai ce musu a ba haka akai ba, to kuma su la yasuna Allah ma amaruhum wa yafaluna ma yu'mar. Kaga kenan ashe inda gyara kai ne zaka gyara. Ba dama na farko baka isa ko darajarka ta sa a jikunyarka ba, na biyu baka isa wani abu da za ka aikata da girman zunubanka ka riƙa jin cewa ba za a yafe maka ba, baka isa ka ce rahamar Allah za ta ƙare a kanka ba za a yi maka ba, rahamar Allah ta fi ƙarfinka, baka isa a nuna maka isa cewa baka ka isa ba. An gane wani abu? In ka san wani in abokinka ne shi ne za ka nuna masa bai iso matsayinka ba, ko amma inda ma bai kai ka ba sai ka riƙa ganin ba damuwa. To Allah maɗaukaki kwata-kwata ba wata muƙarana tsakaninsa da bayinsa, don haka baka kai a ce za a ɓoye maka wata ni'ima ba za a yi maka ita ba. Haka kai ne za ka gyara aikinka tun yanzu a nan duniya, ka tuba daga miyagun ayyuka. Mala'iku ba za su yi ƙarya ba, ba za su kai ƙararka haka kawai saboda ka isa a yi wato wata gogayya da kai, sai ba abokinsu ba ne. Yauwa, bala tana a ce su yi maka hassada. In ka ji ana hassada tsakanin aboki ne da aboki, kuma haka bane, wane ne ƙarini ne da ƙarini, wane ya kai matsayin wane, to wannan ya samu abin da wani bai samu ba, wannan yana jin haushin abin da bai samu ba. Allah yanzu akwai mu yana mun tsakanin mu da shi, duk abin da kake ji shi ya baka. Dan haka babu zancen ka rika wani koye-koye, ka tashi ka tuba ka gyara alaƙar ka da Allah. Mala'iku ba za su yi maka ƙarya, babu sharri a cikin abin da za su, zaka amintattu ne masu karimci. To wakkalahum ya wakilta su, an yaktubuha su rubuta su, wa yahfazuha su kiyaye su a inda suke storin, a wuraren ajiyar da ba sa gogewa, ba inda yake gogewa. In su rubuta alƙalamin is indelible, an mutum alƙalamin indelible, wata duk abin da za ka goge ka yi ƙoƙari da shi ka goge ba zai gogu ba. Haka yake yana nan, wa yadbutuha kuma su tsare su, suna riƙe da su suna tsare su har ƙiyama a ce ku kawo, kuma sannan su kawo su. Muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya sa mu nasara cikin abinda za a nuna mana na ayyukanmu. Allah ya sifirta mana abinda muka yi cikin da rashin sani da gangancin ma. Ya Allah muna roƙonka ka gafarta mana, mu mun san masu laifi ne. Allah ka gafarta mana zunubanmu, ka sifirta mana ran kiyama yadda a duniya ba a san mun yi ba, ka sifirta mana. Allah ka sifirta mana a lahira, kada a tona mana asiri. Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana zunubanmu. Mu tsaya nan sai aya ta gaba, laqad manallahu 'alal mu'minin. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أكوداً سنة وعداً سألوا عليك.